Ministar kudin Najeriya Zainab Shamsuna ta ce kwamitin da take jagoranta na batun bude kan iyakar zai mika rahotonsa ga shugaba Muhammadu Buhari don daukar matakin da ya dace. Duk da Shamsuna bata faɗi takamaimiyar ranar bude iyakar ba, ta ce tuni ta sanya hannu kan rahoton inda sauran 'yan kwamitin ma za su bi sahu. Masana tattalin arziki irin su Yushau Aliyu da ke Abuja na da ra'ayin tun da dadewa cewa rufe kan iyakar zai ƙara kuncin tattalin arziki ne, musamman ma ga yankin arewacin Najeriya.
An noma tumatir sai da ya koma naira 300 kwando, to ya zaka ce ba a noma daga waje ake shigo da su, wanda ya shafi hawan farashi, kaga wannan hawan farashi kenan. Sai na biyu, bodar da ake taimakawa, ake taimakon talakawa wanda suka fi kowa talauci, kowa ya san inda aka fi talauci shine arewacin Najeriya, kuma a arewacin Najeriya anan aka fi yawan mutane, kuma da yawan mutanen nan abin da ke taimaka musu dan abin da suke samu na kasuwanci, wanda sukan tsallaka bodar nan su dan siyo dan magi tumatir ko yaji samu dan kudin shiga wanda yake taimaka musu, to kullun sai ka samar da yanayi, sannan zaka hana kasashen duniya duk an yadda a tattalin arzikin duniya ayi kasuwanci kasa da kasa. To waɗannan yarjejeniyoyi da aka shiga a jahilci aka shige su.
Ga babban manomi Sanata Abdullahi Adamu, bude kan iyakar zai kawo koma baya ne ga nasarar da aka samu ta noma abinci a cikin gida.
Mu ne muka zauna muka dibi abin da ke faruwa, manomin kasan nan zai noma yana gab da girbi ko ya ga mishi aka kawo kayan abin da yake noma ne yake noma aka kawo daga kasan waje a karya farashin nan da karfin tsiya duk abin kasan ake noma shi a kasan shi gowa da shi. Mu yaba gwamnati kuma mu muna ganin cewa a jure a ci gaba da wannan, kada a kuskura a bude. Ana neman kawai kofa ne wanda za a yi tattalin arzikin kasan illa, ba su shigo da kayan ne da kasan waje zuwa nan su karya darajar namu kayan a nan suna su kukan su suna zai kawai a cikin hotel za a odan kaya ya bude letter credit a yi wa shikaniya a shigo da kaya. Kai manomi tun daga bazara faɗin ruwa yana wahala har watan Oktoba watan Nobamba lokacin zai ji amfani abin a kawai zai karya mai darajar nashi.
Ko da lokacin da aka rufe kan iyakar tun farko an bar hanyoyin shigowa da kaya ta teku. Da shugaban hukumar Kanar Hamid Ali ya ce don ta nan ne ake da na'urorin gwajin ingancin kaya.
Mutane suka dauka cewa a gwamnati sun yi ne don a kuntatawa mutane, ba haka ba ne. Amma kuma mu yi la'akari, ai muna noma shinkafa a ƙasar, kuma muna noma shi da yawa. Yanzu gwamnatoci da yawa, gwamnoni wajen 31 sun yi hoɓɓasa game da noman shinkafa a ƙasar nan. To in manomanmu suka noma shinkafan nan, muka kuma saki boda muna shigowa da shinkafa, me zai zama makoman wa'innan manoma? Na ɗaya sun rasa aiki, na biyu shinkafan da suka noma zai lalace, na uku muna nan muna cin gurɓatancin shinkafa, a mu a dole muna cin shinkafa. Don shinkafa mafi yawa wanda yake shigowa ta ƙasar gurɓatacce ne, don saboda ba a tantancewa a tabbatar cewa lafiyayye ne kafin ya shigo. Mafi yawancin shi kuma ana shigo da shi ta fasa kwafuri ne.
Batun rufe kan iyakar ya sanya masu sharhi daga arewa in ka ɗebe manoma nuna hamayya da lamarin da cewa ya kawo takurawa da maida yankin koma baya ne, yayin da yankin kudu da ke da bakin teku ke ci gaba da more odar kaya. Nasura da Mailika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.